masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku dan Allah BOA Hausa muna son ku ba mu sahihin tarihin sabon shugaban Najeriya Bola Tinubu masu tambaya Bashir mai gyaran rido Kamba da Salihu Isa Fana da Garba na Ali Kamba sauran waɗanda suka yi tambaya makamanciyar wannan sun hada da Alhaji Umar Foreba da Adamu Adam Gashuwa tambaya ta biyu muryar Amurka so nake ku yi min ƙarin haske akan Dala Inland Dry Port wanda shugaba Muhammadu Buhari ya bude a jihar Kano wai shin ta yaya wannan tasha za ta gudanar da ayyukanta wani alfanu yankin mu na arewacin Najeriya zai samu daga wannan tashar mai tambaya Ado Turaki Askira jihar Borno Najeriya to da yake an ce lokacin abu a yi shi bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin zababban shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga abin da ya saukaka daga wakilinmu a jihar Lagos Babangida Jibrin
Vote for me, vote for APC. Will you vote? Will you vote? God bless you. God bless Nigeria.
Alhaji Bola Ahmed Tinubu da ake wa kirari da jagaban Bargo ya kasance tsohon gwamnan jihar Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya na yankin kabilar Yarbawa. An da haifi Bola Tinubu ne a ranar 29 ga watan Maris ta shekarar 1952 a birnin Lagos. Mahaifiyarsa ita ce shugaban mata ‘yan kasuwa na birnin. Lega da ke zaune a unguwar Tinubu wanda aka fi sani da sunan Alhaja Magajiya Habibat mai arzikin gaske. Tinubu kamar da aka fi saninsa ya fara makarantar sakandare a garin Ibadan kafin ya karishe a kwalejin Richard Daley da ke birnin Illinois a jihar Chicago na kasar Amurka. Bayan ya kammala sakandare ya kuma halarci jami'ar jihar Chicago inda ya karanci digiri a fannin akanta tare da kammalawa a shekarar 1979. Bayan komawarsa gida ne kuma ya shiga harkokin siyasa inda ya shiga kungiyar People Front ta marigayi Janar Shehu Musa Yar'Adua kafin daga bisani su rikide zuwa jam'iyyar SDP inda kuma a nan ne ya tsaya takarar sanata mai wakiltar Lagos ta Yamma tare kuma da samun nasara bayan da sojoji suka soke zaben 12 ga watan Yuni da aka fi sani da zaben Abiola Tinubu da wasu 'yan siyasa musamman daga kudancin kasar sun tafi gudun hijira tare kuma da kafa wata kungiya ta 'yan adawa da mulkin soja mai suna Nadeko. A yanda sojoji suka kada gangan siyasa a shekarar 1998, Bola Tinubu ya dawo gida Najeriya inda kuma ya tsaya takarar gwamna gargashin jam'iyyar AD ko Alliance for Democracy inda ya mulki jihar Lagos na shekaru 8. A wannan lokaci ne dai Tinubu ya kafa abinda ake ganin jam'iyyar siyasa da kuma magoya baya da dama da suka zame masa jari a tafiyarsa neman shugabancin Najeriya a wannan lokaci. Alhaji Abubakar Muhammad na baban yawo dan arewacin Najeriya Najeriya ne da ya dade yana bibiyar siyasar Tinubu.
Ka duba lokacin da yake mulkin gwamnan jihar Lagos. So nawa Obasanjo ya hana shi kudin na shekara uku amma duk da haka ya ci gaba. Yanzu ka duba duk mutumin da ka sani a jihar Lagos nan yaro ne ko babban jama'a wani abu. Minista ne, gwamna ne, wallahi da hannun jagaba ya taimake su. Yaya za a ce yau mu mutanen Arewa ba za mu bashi goyon baya ba?
Farin jinin Bola Tinubu ya karu ne a siyasar Najeriya a sunan da yi wajen marawa 'yan arewacin Najeriya baya a siyasa tun daga marigayi Janar Shehu Musa Yar'Adua. Zuwa Atiku Abubakar da Nuhu Rabadu sai kuma shugaba Muhammadu Buhari a gargashin jam'iyyar APC mai mulki ya yanzu
sai kuma ansar tambaya kan alfanu da kuma yanayin busasshiyar tashar jirgin ruwa ko tashar kan tudu ta kayan jirgin ruwa wadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bude kwanan baya a Kano mai suna Dala Inland Dry Port a turance idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Babikwai na kwalejin horar da malamai mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Yola Adamawa Najeriya wato EFC Yola wanda ya ce
wannan tambaya ce wacce take da muhimmancin gaske saboda yana da kyau a wayar da kan al'ummar mu akan muhimmancin wannan busasshiyar tasha ta Dala Inland Dry Port da shugaban kasa ya kaddamar a Kano. Wannan al'amari ne wanda yake kusan an somo maganar tun alif 2006 aka faro maganan kaga sama da shekara 20 kenan. Saboda idan ka lura Kano cibiya ce ta kasuwanci, sannan kuma idan aka samu saukin yadda za a yi hada-hada a Kano, wannan zai mamaye sauran jihohinmu na arewa. Sannan kuma yana da kyau ka fahimci cewa ana shigo da kayayyaki daga kasashen waje, wadanda kuma yakan bi ta ruwa, mafi yawancin su ta ruwa yake zuwa. Idan ya zo kuma za jirgi zai tsaya ko a Papa ko kuma a Wari ko kuma a Kalaba ko a Patakwal. To kaga wannan jidali da shi dan kasuwa zai yi na dauko kayayyakin nan daga can ya kawo su ko Kano ne ko Bauchi ko Kaduna da makamantan waɗannan wurare, kaga ƙarin jidali ne. Don me alal akalli dai zai tashi ya je wannan wurin, ko kuma ya tura a jami'in sa wanda zai je wannan wurin, zai kwana, zai kama hotel, zai ciyar da kansa abinci, zai yi ta safara, zai za a kashe kuɗi dai da yawa. Kuma ga dimbin tashin hankalin da ke ciki, dole ne mai kaya zai buga waya mai ake ciki da makamantan su. To wannan din sai ya zamana aka yi tunanin cewa yana da kyau ya zamana an samu ita wannan busasshiyar tasha, abin da yake kiranta busasshiyar tasha, saboda ta yi nisa daga kogi. Kuma abin da ka sani ne jiragen ruwa su suka fi kawo kaya waɗanda suke da yawan gaske kuma suke da nauyi, saboda wani jirgin ma akan yi wajen wata 6 ana cire kaya daga cikinsa wanda aka kawo. To kaga idan ya zamana an samu wannan din ya tabbata, to kai tsaye, misali zan baka kai tsaye daga cikin alfalun shine zai bunƙasa tattalin arziki na wannan wurin. Saboda kaga kana Kano kamar yanzu da yake harkar kasuwanci ta bunƙasa ta kai munzalin da ba wai lalle sai ka tashi kaje wata ƙasa tukunna zaka yi in kasuwancin ka ba. To idan mutun ya yi order kaya, kaga kai tsaye idan misali kai order kaya daga Amurka ko kai order kaya daga India ko daga China, kawai abinda zaka bayar shine kana so kayan ka ya zo nan Kano. To kaga an samu tasha ta musamman wacce za a ambata, wacce a da can babu ita. Kana nan Kano za a dauko kayan nan daga duk inda kayan nan yake a duniya, za a dauko maka shi a kawo maka shi har Kano. Saboda idan ya zo Iko nan zai yada zango ne na bakin ruwa kenan, za a saka maka kayan ka in a jirgin kasa ne, imma a mota ne, imma wace hanyar za a bi za a kawo maka wannan kaya naka har Kano. To kaga wannan zai bunƙasa tattalin arzikin arewa gabaki daya, saboda in ka lura kusan mun fi zuwa Kano, saboda Kano ita ce cibiyarmu a nan maimakon a ce mun tafi can kudu. Sannan yana da muhimmancin gaske ka gane yin haka, kuma zai ƙara sauko da farashin kayayyaki, saboda yanzu an samu saukin shigo da kaya, farashin sa kuma zai zo da sauki. Kari kuma akan wannan shine zai rage jidalin safara. Jidalin safara misali kamar da na faɗa da farko, sai mutum ya je Iko, sai ya je Patakwal, sai ya je Kalaba, sai ya je Eneme da makamantan waɗannan wurare inda jirgin ruwa ke tsayawa, yayi ta kwanaki, wani lokaci yana jira ka sannan kafin a samu abin da ake kira clearing, a fitar da waɗannan kayayyakin da makamantan su. Kaga kontenoni ne wanda kuma jidalin safaran su mana da yawa. To kaga yanzu a za a samu sauki, tun da yake kana Kano za a kawo maka kayanka hannan. Sannan kuma ƙari akan wannan shine ina so ka fahimci cewa wannan tashar abinda ma a yanzu ya nuna shine waɗanda za a ɗauka su yi aiki a wannan wurin da zai kasa mutum 300 zuwa 400 zuwa 500 ba. Kaga nan ma an sama ma 'ya'yanmu daman da za su yi aiki. Sannan kuma karka manta, ko da tashar mota ce, irin hada-hadar da ake yi, wasu za su zo su bude harkar sayar da abinci ne, wasu za su zo su bude harkar sayar da recharge card ne da makamantansu. To wannan ma kaga alfanu ne, alheri ne ya zo wa mutane. Sannan kuma ina so ka gane cewa wannan tashar za ta zama wata kofa ce za ta bude mana mu a arewa saboda a samu sababbin harkokin da za a yi a wannan wurin. Watakila za ka iya ganin wani abu wanda da can ma baya zuwa nan arewa, kai kana gidanka za ka yi odan wannan abun ka biya kuma a kawo maka shi har Kano ka je ka dauki kayanka. Don haka mun samu dama ta kai tsaye wacce mu za mu yi mu'amala da kasashen waje kuma a kawo mana kayan mu har gida. Sannan dadin dadawa akan wannan, in ka lura zaka tara cewa an yi layin dogo ko kuma akwai shiri da ake yanzu na shimfida layin dogo har maradi. Wannan kuma kaga dama ce wacce mutum misali zai iya fitar da kayansa daga kasar nan zuwa irin su Chadi, zuwa su Niger, zuwa su Sudan, su Burkina Faso da makamantan waɗannan makwabtanmu da suke kewaye da mu. To alfalun wannan gaskiya yana da yawa, saboda misali zaka lura cewa ba wai nan ne kadai wannan busasshiyar tasha take aiki ba, wanda bai dade ba koda misali Amerika ne, majalisar California, kasashe irin su Thailand, su Indonesia, su Brazil, kaman Germany ma sun yi fice akan irin wannan harka ta busasshiyar tasha ruwa dry port.
Sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, wato wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin da Dr. Adamu Babikwai na EFC Yola, da wakilinmu a Shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado, da producermu Salaman Abu, da injiniyanmu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.